Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Gano kuma ana iya samun mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Sauraro Tamar Abadi ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa jiragen yakin Najeriya sun hallaka sama da yan bindiga 120 a dajin Sabubu da ke jihar Zamfara.
Ina da kwarin gwiwan cewa wannan hari mai zafi da ake kaiwa yan ta'adda wanda suka hana mutane zaman lafiya zai kawo nasara kwarai da gaske.
A Jamhuriyar Niger kuma yan adawa da masu bulki a kasar ne ke ci gaba da mayar wa juna martani game da yadda sabon shugaban kasar Muhammadu Bazoum ke gudanar da mulkin sa.
Abubuwan da mun kace tsohon shugaban kasa yana yi wanda ba su da kyau su ne wanga sabon shugaban kasa su ya sakance su ya ta wurin gyaran su.
Ai can warin magana Bazoum ba dan kasa su kai ba. An ka komo sun ka fara cewa zaben da an ka hodi sakamakon bai yi ba bai ci zabe ba. An ka komo sun ka komo suna yaban Bazoum kenan sun yarda da zaben yanzu Bazoum yayi aiki wanda su ga ganin su wanda suka cewa Muhammadu Isu bai yi ba.
Idan muka sake komawa tarayyar Najeriya kuma za a ji cewa aikin rajistar katin zabe ta yanar gizo na fuskantar karancin masu rajista a jihar Adamawa.
Mun yi rajista da mutane 1,111 kuma mun ba da bayani akan cewa wannan 1,112 din baki da yawa saboda wayansu jihohin kudu sun yi rajista mutane da yawa.
Idan muka sake komawa Jamhuriyar Niger za a ji tasirin da bude iyaka tsakanin kasar Algeria da Jamhuriyar Niger zai yi a fannin tattalin arziki kin kasashen biyu.
Algeria wadda take nema sosai wajen babu kamar nama muddin ma na rakun mu yana yau kaga Algeria da yawa za su amfani da rakun mu ko in ce da kasashen mu gaba da Niger.
Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana amma dukkanin su sai an saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shawarar da kasar Faransa ta yanke kwanan nan ta rufe sansanonin sojinta tare da rage yawan sojojinta a Mali ta janyo cece-kuce daga mutanen yankin. A makon jiya, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi shelar cewa kasarsa za ta fara rufe sansanonin sojinta uku da ke arewacin Mali wanda za a kammala zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2021. Za a fara rufe sansanonin ne bayan an wuce rabin shekarar 2001. Sannan za a kammala zuwa farkon shekarar 2022, abinda Macron ya faɗa kenan a wani taron manema labarai bayan wata ganawa da shugabannin ƙasashe biyar na yankin Sahel, ciki har da Mali, Burkina Faso, Chadi, Mauritania da Niger. A wannan watan, Amurka za ta fara jigilar dubban mutane daga Afghanistan waɗanda suka taimaka ma sojojin Amurka a ƙasar a tsawon shekaru 20 da suka gabata saboda tsaron makoman rayuwarsu yayin da Taliban ke daɗa kai hare-hare. Fadar shugaban Amurka ta White House ta sanar jiya Laraba cewa za a fara ƙaddamar da abin da ta yi wa laƙabi da Operation Allies Refuge, wato aikin bayar da mafaka ga abokan aiki waɗanda da dama daga cikinsu ke jiran wata takardar visa ta musamman ta shiga Amurka. Game da takamaiman adadi ba zan iya gaya muku ba saboda dalilai na tsarin aiki da kuma na tsaro, abinda sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki ta gaya ma manema labarai kenan. Ta ƙara da cewa, to amma zan iya tabbatar muku cewa tuni aka fara shirin kwasar waɗanda suka buƙaci visa ta musamman ɗin. Mutane sama da 93,000 suka mutu bara a Amurka sanadiyar tsananin shan mugan ƙwayoyi, adadi mafi yawa a tarihi, wanda masana suka ce daga cikin abubuwan da suka haddasa har ma da yawan zama a ware da mutane da dama suka fuskanta lokacin da matsalar annobar corona ta kai makura. Jiya Laraba, gwamnati ta bada rahoton cewa adadin mace-macen na shekarar 2020 ya ɗara na shekarar da ta gabata ta 2019 mai adadin mace-macen 'yan ƙwaya 72,000. Wannan babbar asara ce ta rayukan bil'adama, abinda Brandon Marshall, wani manazarcin kiwon lafiyar jama'a a Jami'ar Brown, wanda ya binciki matsalar tsananin shan kwaya ya gaya ma manema labarai kenan. Yace tun dama Amurka na fama da matsalar tsananin shan mugan kwayoyi, to amma annobar corona ta dada tsananta lamarin. Jiya Laraba an dubi lafiyar shugaban Brazil Jair Bolsonaro saboda yiwuwar masa tiyatar gaggawa dangane da wani kari a hanjinsa a cewar ofishinsa. An kwantar da Bolsonaro mai shekaru 66 a asibitin soji da ke Brazilia da safiyar jiya, amma bai fama da matsala bisa ga wata takardar bayani ta farko wadda ta ce likitoci na sa ido kansa saboda yawan shakuwa. To amma bayan 'yan sa'o'i sai ofishin shugaba Bolsonaro ya ce likitan da ya taba yin masa tiyata bayan da aka daba mar wuka a ciki a yayin yakin neman zaben shugaban kasa na shekara 2018 ya yanke shawarar kai shi Sao Paulo, inda za a yi masa wasu karin gwaje-gwaje saboda tantance ko akwai bukatar yin masa tiyatar gaggawar. Jiya Laraba shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun gabatar da tsarin kungiyar mafi gawurta na dakile dumamar yanayi tare da sabon kudurinsu na rage yawan fitar da sinadarin carbon da kashi 55 cikin 100, wato kasa da na shekarar 1990 nan da shekarar 2030. Wannan kudurin, wanda bangaren zartaswar kungiyar tarayyar Turai ya gabatar, zai sa burin kungiyar na kawo ƙarshen gurɓata muhalli zuwa shekarar 2050 ya zama doka, ta yadda ƙasashen za su sake fasalin yadda suke samun makamashi. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta faɗi yayin wani taron manema labarai cewa shirin, wanda aka yi lakabi da Fit for 55, zai kasance wani jadawali na irin kwararren matakan da ya kamata a ɗauka don cimma burin yankin game da batun yanayi. A halin da ake ciki kuma, masu shirya gasar Olympics sun yi alkawarin bayar da fifiko ga abubuwa masu dorewa a gasannin da za a yi a Tokyo, a wani yunkuri na nuna yadda kasashe irin Japan, mai fitar da sinadarin carbon sosai, za su iya komawa ga amfani da abubuwan da ba su cika fitar da carbon ba. Matakan da suka ɗauka sun hada da wadata sansanonin gasar Olympic din da kujeru da gadajen da aka yi su da abubuwan da ake iya sake sarrafawa da amfani da wutar lantarki na sola da dangoginsu da kuma takaita barnar abubuwan bukata a wuraren gasar. To amma kamar kowace babbar harkar kasa da kasa, labudda gasar Olympic ta Tokyo za ta tafi ta bar wata alama a doron kasa.
To madalla labaran duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda a wani sabon yunkurin shawo kan matsalar tsaro a shiyar arewa maso yammacin kasar, jiragen yankin Najeriya sun hallaka sama da 'yan bindiga 120 a dajin Sabubu da ke jihar Zamfara. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Ana da ci gaba da ƙara samun haske akan hare-hare masu zafi kuma ajere-ajere da jiragen yakin rundunar sojan saman Najeriya ke ci gaba da kaiwa ga 'yan bindiga daɗi a dajin Sabubu da ke jihar Zamfara. Kawo yanzu bayanai na cewar kimanin 'yan bindiga 120 ne jiragen yakin Najeriya suka halaka ta hanyar musu ruwan bamabamai. Tun da farko dai an samu rahoton sirri ne na inda wasu 'yan bindiga ke ci gaba da tattaruwa. Take kuma aka tura jirgin leƙen asiri na sojojin saman Najeriya, wanda ya gano yadda 'yan bindigar ke ci gaba da kai komo suka kuma tattaru a gindin wasu bishiyoyi a cikin dajin. Kafin daga bisani aka tura jiragen yaƙi suka farma su. Lokacin da na tuntuɓi kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Edward Gabquet, ya tabbatar min cewar hakika jiragen yaƙin su na can na ci gaba da kai farmaki masu zafi a dazukan da ke jihar Zamfaran. Amma ya ce ba za su yi cikakken bayani ba, sai dai mu jira sauran ƙarin bayani daga hedikwatar tsaron Najeriya. Ko mai irin wannan hare-hare ke nufi ga sha'anin yaƙi da 'yan bindiga daɗi? Air Commodore Babagamawa mai ritaya masanin tsaro ne.
Wannan ya nuna maka an samu ci gaba, an samu nasara a wannan yaƙi da ake da 'yan ta'adda. Yadda rundunar sojojin sama suka kai hari aka kashe mutum fiye da 120, wannan ya nuna maka cewa ana samun nasara a cikin wannan yaki da ake da 'yan ta'adda.
Mai sharhi kan al'amuran tsaro Major Muhammad Bashir Shu'abu Galma na marabala lai da irin wannan farmaki.
Ko da kini sojan kasa ne mai ritaya, amma inda ana samun target din accurately ba tare da wani collateral damage ba, to ai abinda ake so kenan. Kuma kila wannan zai sa su masu irin wannan ayyuka su fara ajiye makamansu kamar yadda ake nema dama su yi.
A cewar Air Commodore Babagamawa mai ritaya, idan har irin wannan farmaki ya dore, to kwalalle hakika zaman lafiya na nan kusa.
Ina da kwarin gwiwan cewa wannan hari mai zafi da ake kai wa yan ta'adda wanda suka hana mutane zaman lafiya zai kawo nasara kwarai da gaske, kuma wannan shine ya kamata abinda ayi. Wayannan abinda rundunar sojojin sama suka yi da kakkashe su da daukan wannan matakin mai zafi, ina tabbatar maka cikin lokaci kadan wayannan mutane za a murkushe su, wayannan mutane ba za su samu daman da za su ci gaba da kuntata mutane da al'umma ba. Saboda haka wannan da abu da ake daidai, kuma abin da ya kamata a yi kenan tuntuni.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan farmaki mai zafi na jiragen yakin Najeriya zai yi domin dakile aika-aikar yan bindiga daɗi a jihar Zamfaran da masu rinjohin da ke arewa maso yammacin Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hassan. To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda ake ci gaba da mayarwa juna martani tsakanin yan adawa da masu mulkin kasar game da yadda sabon shugaban kasar Muhammadu Bazoum ke gudanar da mulkinsa, musamman ma game da yabon da shugaban kasar ke samu wajen yan adawa. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Yanzu haka dai maganganu na ci gaba da yin kamari a jamhuriyar Niger tsakanin masu mulki da yan adawa dangance da yabon da masu mulki suka ce yan adawa na yi wa shugaban kasa mai ci yanzu a jamhuriyar ta Niger. Wannan ko domin kushewa tsohon shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu inji masu mulkin don kawo rudani a cikin jam'iyyar mai mulki. Alhaji Dan Baba Mamman Tseni shine kakakin jam'iyyar PNDS tare da reshen birnin Kwanni.
Ni abinda na doka yabon wanda yan adawa kai ba su iya kwabce ma gaskiya. Babu duk duniya wanda Allah halitta wanda ya iya ya kauce ma gaskiya. In ka diba ai can hwarin magana bazun ba dan kasa su kai ba. An ka komo sun ka hwara cewa zaben da an ka wadi sakamakon bai yi ba, bai ci zabe ba. An ka komo sun ka komo suna yabon bazun, kenan sun yarda da zaben. Yanzu bazun yayi aiki wanda su ga ganin su wanda suka cewa Muhammadu Isu bai yi ba. To wannan su duwa da sun ka hadi mu gare mu yabo ne.
Sai dai a bangaren yan adawa akwai ababen da yasa suka goyen bayan ababe na gaskiya da suke tunanin sabon shugaban kasar na jamhuriyar Niger na aiwatar suwa a wannan lokacin, kamar inda Alhaji Abdulmumin Mater member na kasa a kwamitin zartarwa na jam'iyyar RDR Canji ta Muhammad Usman, kuma shugaban rukunin yan adawa na gundumar birnin Kwanni Yemini karin bayani.
Ka san mu abin da yasa abubuwan da mun kace tsohon shugaban kasa yana yi wanda ba su da kyau su ne wanga sabon shugaban kasa su ya sakance su ya ta wurin gyaran su, sai ya zama ganar da mun kace wancan aiki da sun kai bai da kyau, sai ya zan wanga sabon shugaban kasa kamar tabbatar da maganan muna zai shine abu na hitacce ga hili ko dan PNDS tare ya san da haka. Ai ka san zaman mutun daban ga haihuwar shi, saboda haka a wancan lokaci mu na ba kotu da wurinta mun ce ba dan kasa na ba kuma tare da hujjoji takamammi. Kotu ta yi bincike ta ce a dan kasa na ta aza shi ya takara, tunda ta aza shi ya takara mu ba mu son jayayya da abin da shari'ar kasa, saboda shari'ar kasa abu ce wanda ya kamata a girmama. Sun yi aiki zin zaben da an kai mu mun kace zabe ko da haka nan din ma kuma an dauka an kai kotu sai dai yawo, kuma ita ma mu Najeriya ita ma kotu mun ka ba muhimmancin ta.
Shi dai wannan lamarin na zuwa ne daidai lokacin da yan adawar ke jiran sakamakon karar da Alhaji Muhammad Usman dan takarar su ya kaiwa kotun ECOWAS ko CEDEAO ta kasashen yammacin nahiyar Afirka game da sakamakon zabe zagaye na biyu da ya kai ga shugaban kasar jamhuriyar Niger mai ci yanzu Bazoum Muhammad a kan karagar mulki tun kwanaki 105 da suka gabata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna. To za mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda a jihar Adamawa aikin rajistan katin zaben mazauna jihar ta yanar gizo da hukumar zaben Najeriya INEC ta kirkiro ke fuskantar karancin mutane. Al'amarin da ya kai ga hukumar ta INEC kiran taron manema labarai domin shaidawa al'ummar jihar ta Adamawa muhimmancin rajistar. Kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na Salihu Muhammad Garba daga jihar ta Adamawa.
hukumar zabe a Najeriya wato INEC ita ce ta fidda wata manhaja saboda a gudanar da rijistar katin zabe ta yanar gizo a Najeriya. A jihar Adamawa kuwa hakan ya fara bada awa al'umman ciwon kai, domin kuwa al'umman jihar ba su fito sun anshi wannan gudanar da harkar rijistar ta yanar gizo ba, kamar yadda shugaban hukumar ya tabbatar, wato Honorable Kasim G. Gaidam, wadda har ta kai shi ga yin taron manema labarai da ya kira ga iyayen yara da kuma yaran don su mai da hankali sosai saboda nan gaba wannan katin zabe zai taimake su. Na yi masa tambaya kan cewar ko menene ma amfanin wannan taron.
Amfanin wannan taron namu shine mu gaya muku abubuwan da ya ku da kuma yawan mutanen da aka yi rajista. Mun yi rajista da mutane 1,112 kuma mun ba da bayani akan cewa wannan 1,112 din ba shi da yawa saboda wayansu jihohi kudu sun yi rajista mutane da yawa. Shine muke kiran al'umma da sarakunan mu musamman ma yan siyasa da kuma civil society organizations taimaka ma matasa wanda musamman sun yi rajista din musamman su rajista saboda wannan abun ya fi sauki in za a taimaka musu za mu su hanyar samun internet.
Shi ma na shi bangaren shugabar gudanarwa na wannan hukuma wadda yake da haƙƙin tura malaman da za su gudanar da rijistar wannan katin zabe ta yanar gizo a kananan hukumomi 21 na jihar Adamawa. Alhaji Muhammad Yalo shi kuwa cewa yayi
abinda hukumar zabe ta tsara dai shine yanzu akwai abinda muke kira lokaci da mutum zai iya shiga yanar gizo ko ya yi rijistar sabon kati ko ya gyara katin tsohon katin shi ko kuma idan katin ka ya bata ko wanda ba su yi rijista ba sam.
To sai dai ba nan gizon take saka ba, wasu daga cikin matasan jihar Adamawa sun koka domin sanin makamar yadda za a gudanar da wannan rijistar katin zaben ta yanar gizo.
Sunana Mikael.
Kana da katin zabe?
A'a, bani da shi.
To me yasa ba kai ba kuma gashi gwamnati ta ce a je a yi shi ta yanar gizo?
To ni ina dai ji ana maganan ta yanar gizon nan, ina nema ma ya ma ake fara yi ma ni ban sani ba.
Ko ba ka ma san yadda ake yi?
Ban sani ba gaskiya.
To yanzu ka fasa yi kenan?
A'a, ba wai fasawa ne ba.
Eh.
Ina da bukata in san ya ake yi.
Sunana Suleiman Mustafa Dairo.
To Suleiman Mustafa, kana da katin zabe?
Ina da katin zabe.
To kaga kai yanzu ka huta da yi a yanar gizo gizo kenan.
Shi yasa nake so in sani wanda yake da shi zai register ta online tun da lokacin tambayar register ta online ba. Abin da nake bukatan sani kenan.
A yanzu haka dai ana kon gaba kon baya tsakanin rijistar katin zabe ta yanar gizo da kuma al'umman jihar. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Malam Salisu. To za mu sake komawa jamhuriyar Niger, inda masana tattalin arziki na kasar suka fara fashin baki game da matakin da kasar Algeria ta dauka na bude iyakar ta da kasar Niger biyo bayan wata ziyara da shugaban kasar na Niger Muhammad Bazoum ya kai a kasar ta Algeria a wannan makon. A cewar Inciwar Abu, masanin tattalin arziki na birnin Agadez, wannan bude iyaka zai yi tasiri sosai wajen kara haɓaka tattalin arzikin kasashen biyu.
Wannan budewar da aka yi, in kuna tunani lokacin da ba a rufe wannan frontier ba, alhamdulillah abinci ma wanda ake hitowa daga Algeria na shigowa nan ka wakkauta dai ne ba a baka, amma da yan kudin ka komi ka samu, kuma zarga-zarga na kasuwa ka je ka dawo ko su ma su je su koma su su sai bisashe wajen mu su sai wasu abubuwan da muke da mu ma an kasuwa mu su je can su yi sayayya su dawo abun a same shi da rangwame. Ba dai bane da lokacin da aka rufe wannan frontier kin ko in ce wannan iyakar ta. Yanzu aka waye gari ko da shike iyaka yana rufe tsakanin Niger da Algeria. Tubarakallahu, ta hanyar saran dai ana samu abubuwa da yawa masu soki. Kenan tunda yau an samu ambude sai a ce alhamdulillah. Din Niger ma za ta ce alhamdulillah so da yawa ko so dubu, amma sha a Agadez ita ce za ta cewa alhamdulillah habba iyaka. Kada kamance rabin mutanen Agadez ma na Algeria ne. To haka ne Algeria ma rabin mutanen da a cikin ta wajen yankin ta na gusu mutanen Agadez ne. Kenan kawai an raba fami biyu ne. Yau kuma bude wannan iyakan ya bada dama wa'annan fami kin su shiga su zuna wanda suke so ba tare da wani an shiga lebe-lebe ba. Don kwannan sai mu gode ma Allah da Allah ya kawo wannan ranar ta cewa da Algeria ta bude furociyar kinta tsakanin ta da Niger. Yau mun taba mata sosai kuma mun shinshina mu wannan wanda suka yi dalilin haka, saboda gaskiya abin zai tallafa ma mutanen Niger kuma musamman na Agadez. Babban ribar ta wajen harkar abinci ne. Na biyu ta wajen harkar zarga-zarga. Mane wani neman mu da yawa na Niger. Wasu Libi suke ta sefere, amma yawancin su Algeria ne suke ta tunda kasar Libi ta tabarbare. Kenan yau da mutanen tawa da na Agadez su ne kawo da nace da farin za su jin dadin wannan budewa, saboda zarga-zarga za ta so da sauki kuma abinci tunda shine babban masalamu a Niger za su samu da rangwame.
To kana sha'afa, muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magara. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin na kasa.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A shirin da ya gabata mun zo muku da kashin farko na hirar da wakilin muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta yi da Abdu Zubairu wanda ake kira Abdu Gurgu mai gyaran akwatunan talabijin da sauran na'urorin zamani. A yau za mu ji hanyoyin da bakon shirin ya bi kafin ya koyi wannan sana'a. A ɗaya bangare Malam Abdu kan taba aikin fawa jefi-jefi saboda 'yan magana na cewa kyawun ɗa ya gaji ubansa. Ga ci gaban wannan hira.
Akwai wani wana da ya yi gyaran tele. Ina kai mi irin wannan ina ga yanda yake kuma abu ya cije mun kaman a yanzu kama abu ya cije mun. Ina tambaye shi in ce kaza menene kaza sai gaya mini ko wajen son ko kuma wajen fawa kama wajen wuta haka duka ina tambaye shi amma yanzu alhamdulillah gaskiya ina da kayan awo wanda daga tele ta samu matsala an ka auna zaka gane a fare da mizir wannan duka insha Allah ina gani ne sosai
ai kai gadan fawa kamar bakka yin ko wata hida ko fawa haka
eh wawa gaskiya wannan gadan suna ne yanzu haka ina yi ko da yau na hidi ragon suna
kana hida kenan
ina yi kwarai kwa wallahi ina yi sosai ma sosai
kana neman kare ake yi kana yi ko ko
eh suna nima na gaskiya wanda suka sai ina aikin suna nima na tunda zawa ake a dauki a mota in je in
sai
in hida haka tunda har ta samu ina yi
ta saniya
wallahi
kuma sai a biya ka
ai ana biya na sosai
to kana yin hida kamar bakka yin gashin nama da sauransu
a banna gashin nama tunda dai zo Allah ya mai cika wannan tun daga shi dai ba ma yin wannan
sai dai hida
kawai an ta samu ana zuwa yi
to kama irin horo da ake ba kamar na kasassu na kungiyar na kasassu ko kuma wasu kungiyoyi haka masu zaman kansu ko kungiyoyi haka na turawa ko wasu ONG ko wani proje da suke ba da horo baka taba samu wani horo ba
wallahi ban taba samu wannan horon ba da akwai wani mai gida na Sa'idu wanda yake santar kara sun taba yin alkawari za su kai ni wajen kara karatun kama wajen technical tuli haka reparator to yanzu kama aiki ne bai da karfi da akwai su kaman da ana koyawa to yanzu gaskiya a wannan in babu su sai aikin gado ni zai aikin saka irin wannan ni kuma wannan duka gaskiya ban iya su ba wannan
to yaya zancen kungiya kana cikin wata kungiya tana kasassu
to gaskiya a yanzu dai ban na cikin wata kungiya
to kamar wani irin alfanu ko kuma wata irin nasara ka samu a cikin wannan sana'a taka
to gaskiya alhamdulillah saboda na samu nasarori da dama a rayuwata saboda nayi army da wannan sana'a ta kuma kinga dai tabarkala ya kinga daki na gashin nan
gidanka
gidana ne wannan ina da rabin kari ina sa yawara ina yawwa daidai gurgurdo ina kula da iyali na alhamdulillah
ana taimaka
ina kuma yan uwa muna taimaka ma juna sosai
to ka san akasari kamar na kasassu wasu in kamar na kasa ta same su sai kaga sun shiga barace ko wani maula ko sauran sai gani suke kawai kamar duniya ta tsaya musu anan su wannan na kasa da ta same su ba sa iya yin abinda wani zai yi ba kawai kamar rayuwa ta tsaya daga nan me zaka iya cewa anan
to gaskiya wannan tun lokacin Allah ya ji kan ma'aifina baba wallahi baba Zubair ya ban gudunwa kamar mi akan kan yarda in yi bara ba dan kasa ba ko dan wani dama wanda Allah ya halitta haka akwai wanda tausayin ka zai ji kana tayya ma ya dauki abu ya baka sai kame addu'a Allah ubangiji abin da yayi ma Allah ya mi taimakon da ya ma Allah ya ma ya mi wanda ya wani to akwai kuma wanda zaka je ma kaman sayan kani ma zaka sai kaga an daga ma hannu wannan abin ya karya mun zuciya wallahi a ce ka zo bara iko wallahi ban ta zuwa bara ba kuma su ma yan uwana ina musu addu'ai Allah ubangiji ya sa su gane da haraka bara koma baya ce gaskanta kai ne gaskiya
to masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari da bakon shirin na ƙasa Abdu Zubairu ni Sulemu Muni Barma da na gabatar da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku Allah ba mu alkhairi
to a gaida Sule yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridon Ghana
Daily Guide da mu so ma sharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanin jaridar an bayyana albashin Muhammad da matarsa jaridar tace ta bankado albashin wata-wata na tsohon shugaba Jamanu Muhammad da matamakinsa marigayi Pakos Armisa Ata tare da matar takin su Ladina da kuma Martilda lokacin da suke mulki Mr. Muhammad yanzu haka yana nan yana gabatar da gangami akan amincewa da committee Professor Tiam Wabodu wadda majalisar dokoki ta amince masa dangane da diddiki game da ainihin biyan allowance da kuma albashi Maria doka mai lamba na 71 na ainihin rike ragabal mulki ta nuna rahotun ta bayyana dalla-dalla albashin na yanzu da kuma allowance din ta gabanin kasar da mataimakan su da kuma matattakin su sai jaridar da insight wacce ta rawaito manoma na kuka game da kauracewa da kuma karancin takin zamani jaridar ta ce wasu manoma a cikin kasar sun nuna damuwar su game da abin da suka ce kauracewa da kuma karancin takin zamani jaridar ta ce a cikin kasar wadda ke addaban su manoman musamman manoman wato masara sun koka game da karancin takin zamani musamman a yankin Sisala wanda suka ce yana mugunta asa ga manoma wadanda ke fama wa kuma suke barin filayen su da ainihin shukar da suka yi cikin wani mummunar hali da na leka jaridar da Herald wannan labarin na rawaito alkalin Chief Justice na gujewa tsarin binciken Judge Nawood a cikin badakalar dollar miliyan 5 na wato rashawa jaridar ta ce babban alkali wato Kwesi Enemiebuwa ya gwada alamar cewa shi mutum ne mai boye wani abu dangane da zargin rashawa na dala miliyan 5 da ake yi kasancewa ya kaurecewa tsarin mai gidansa Judge Nawood na binciken lamura da suka canganci cin rashawa da sun ka hada da wasu alkalai na babban kotun da aka kama a cikin binciken asirin nan na dan jarida Anas Armiyaw Anas a wancan karan ya hada ne da alkalan babban kotu da suka hada da Justice Paul Derry Justice Ayisiadu da Mustafa Habib Logo Justice Fi Isal Manson Justice IV Howard Mills da sauransu har yau dai a jaridan ta The Herald mai ya sa mata shugaban kasa tayi iri sida albashin ta kuma za ta biya wanda ta karba da ya kama gana $289 da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
A gaida Malam Ridwan. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.